بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى وجاء الله سبحانه وتعالى لساك هذا معنى سافية فلا هديبوم شاهد لغة سفر إذن المنظور صلى الله عليه وسلم دبور إيد الأجهد الثلاثين دأوكو عند تيدي ليدا تقص قوات ليا لساف ميلادية شكالة دبوبي دبوم شابيو سيد بلك راتم نسيرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبول التاف الرحيق المختوم إيضا متاشي أصابوا إن مال منك يسامة سونا عرض الإسلام على القبائل والأفراد من جاء أبن ليدا باتا ما كن لي يوتي داور من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذا الطائف ذا تاور دي السيل الكبير كما ذا دور كو يدى الجنوس كصورة ذكرى تنسى ذا كما حسك كوما صنع وأذي كما دي أبن ذا يفعلوا نمو سلمتر الجنوس ذا تي قبل يمس وأذي hadda wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da har ya tafi yi musu wa'azi wannan kuma abin da zamu ji yanzu dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka da kuma ci gaba da harkokin da'awa da kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa addinin musulunci a wannan lokaci malami yake cewa fi dil qa'dati sanata 10 min an-nubuwah a shekara a watan bilqida a shekara ta 10 bayan annabi manzo sallallahu alaihi wasallam fi awakhir yuniyo aw awail yuliyo karshen watan yuli ko farkon watan julai a shekara ta 619 kamar da kawo ada rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila makkah manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya koma makka li yasta'nifa dan ya fara bude sabon fefe na abdul islami bijiro da musulunci da tallansa ala alqaba'il wal afrad akan qabilu na larabawa da kuma daidaikun mutane wal ikhtirab al mawsim kuma saboda kusantar lokacin aikin haji kana nasu ya'tuna ila makkah rijalan mutane suna zuwa makkah rijalan a kafa wa ala kulli dawamin akan kuma dawaki ya'tina min kulli fajjin amik suna zuwa akan kowane kororo wato ta kowace hanya wato mai zurfi mana ta kowace hanya dai suna kwararowa zuwa garin Makka li ada'i faridatil hajj domin bada ko aikata farillar aikin haji wal yashhadu manafi'a lahum kuma domin su shaidi wasu abubuwa na amfani wannan dai nasoshi ne na aya malami iktibasi wa yadhkuru ismallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin wasu kwanaki sanannu فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمفاني دولا داما فأتاهم سيزومسوا قبيلة 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 يعرض عليهم الإسلام ينا بجرمس دا مسلمتي ينا نونا مسلم فقع ولا الديني ما مسلمتي ني منظولي دا ألا ألا نيأيكوني دا للتافي انكلاكو زوابا وأن الدين كبوتاوا ألا شيك إليكو أجي أبنكو كبوتاوا ويدعوهم إليه ينا كلان سزوابا ليشي كما كان يدعوهم كمري بيسابا كلان سو منذ السنة الرابعة من النبوة تندك شكالة تهدو دا زمان سألنبي وأن دي وأن يادا بات منجي يسي وقد بدأ بطلب يطلب منهم haka ne
na'am
kuma ya fara ya tulubu yana neman minhum min hadhihi sanatin daga wannan shekara wato yana nufin al-ashira shekara ta 10 ayyuhu cewa su bashi makwanci wa yansuruhu su taimaka masa wa yamna'uhu su hana shi ma'ana su tsare shi nan ta yamna'uhu ba wasu hana shi wani abu ba ana nufin su tsare shi daga cuta ta same shi daga sauran kabilun mutane hatta yuballigha ma ba'athahu Allah bihi har ya isar da sakon da Allah madauki ya aika shi da shi wannan yana nuna mana cewa daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a wancan lokaci shine ya nemi kariya daga wata kabila kamar da yake al'ada ce sananniya a wancan zamani idan har mutum ya samu kariya daga wata kabila daga cikin kabilun Larabawa to yakan samu yancin ya yada manufofinsa ba tare da wasu sauran kabilun wanda ba wannan ba sun tsangwame shi sun hana shi isar da sakonsa kuma sannan kuma da zamu ji dai sunayen kabilun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bidirar da wannan tunani gare su, ya ja hankalin su, ya nemi su bashi wannan kariya din. Wani zai mamaki, ya za'ai annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ne ya aiko shi kuma yana da goyon baya mai karfi daga Allah subhanahu wata'ala, ga mala'iku duka za iya sawa su taimaka masa, amma kuma zai rika neman wato taimakon wasu kabilu wanda ma a lokacin ma kafirai ne, ba su musulunta ba. Wani da yana daga cikin hanyoyin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi, wanda tarbiyya ce zai baiwa duk wani mai da'awa a bayansa, tunda lokacin da yake zaune a Makka, misali ne kamar yadda lokacin da yake zaune a Madina ma da har yana su, misali ne daga kowanne mai da'awa ya ɗauki misali a gunsa. Mai da'awa a farkon zamani, a lokacin da yake kiran mutane su karɓi abin da yake kira zuwa gare shi, a yayin da ba su fahimci wannan abu ba, to yana da kyau ya ɗauki misali daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka, wanda kuma sauran rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam musamman a Madina bayan an kafa gwamnati, abubuwa suna tafiya. To waɗannan abubuwa da suka gudana a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, da yadda shari'a ta kafu, da mu'amaloli yadda yake mu'amaloli da waɗanda ba musulmi ba, shi kuma wannan bayan musulunci ya yi ƙarfi lokacin, wannan shi ne babban inda za a ɗauki misalai. Amma in har al'umma tana cikin rauni, to yana da kyau kuma da malamai suka ambata suna ya zama masu da'awa, suna waiwayar zamanin Makka domin su ɗauki a shiryarsu wajen yadda za su yi mu'amala da halayen da suke ciki. Waɗanne ƙabilu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu tallan musulunci a wancan lokaci? Al-qaba'ilu allati 'arada 'alayha al-islam, waɗannan su ne. Qala az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim az-Zuhri ne daga cikin manyan tabi'ai, yana cewa wa kana mimman yusamma lana min al-qaba'il, daga cikin ƙabilun da aka ambata mana aka ba mu labarin su, الذين اتاهم رسول الله وعندما انزل الله صلى الله عليه وسلم يزومس ودعاهم يكم كراس وعرض نفسه عليهم يبجرو ده كانسا غريسو دون سو كربي شي سو باشي مكونشي سو باشي كاليا سو كما تري شي daga wasu su cutar da shi. Daga cikin su akwai Banu Amir ibn Sa'sa'a, wannan sunan kabila shi Banu Amir ibn Sa'sa'a. Wannan kabila mashhuriya ce kamar da zamu zo mu biyar da suka zo suka tuntube ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuntube su. Akwai wata hikima da malamai suka ambata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa ya zugun waɗannan kabilu, duk da yake ba su karɓe shi ba. Kabilan Banu Amir ibn Sa'sa'a suna cikin manyan kabilun da suke da gaba mai tsanani da mutanen Saqif, da kabilan Saqif. Kabilan Saqif a ina take? Su ne mutanen Ta'if. Yawwa, mutanen Ta'if da suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kokarin cutar da shi, bal suka ma cutar da shi har suka ji masa ciwo. To wannan kabilar ta Amir ibn Sa'sa'a a Makka suna cikin manyan kabilu da suke gaba da waɗancan. Daga cikin basirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda dama ya fi kowa basira, shi ne ya samu alaka da waɗannan. In suka yarda da shi, kun ga ashe kenan da ƙarfin kokarin su yaƙi wancan ƙabila na da ta cutar da shi, wannan shi kansa ya isa ya zaburar da su su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da an samu wasu daga cikinsu da ba su yarda da abin da ya gaya masa ba kamar da ba mu shi. Akwai ƙabilan Muharib ibn Khaffa, akwai Fazara, haka ake karanta Fazara, akwai Ghassan, akwai Murra wa Hanifa wa Sulaym wa Abd wa Banu Nasr wa Banu Bakka wa Kinda wa Kalb wa Al-Harith ibn Ka'b wa Udrata aw Udratu wa Al-Habarimatu. Wannan duk sunayen ƙabilu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su, yana tallan musulunci gare su, kuma yana neman su zo su bashi kariya. Insha Allah za su sami babban rabo duniya da lahira. Kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ya saukar da kansa matuƙa, yana bi gida-gida, to ne ba saukar da kai ba ne. Idan mutum yana da rauni, dama dole sai ya yi haka, musamman ba a fahimce shi ba, ba a fahimci me ya zo da shi ba, to tilas ne ya zama cewa ya bi mutane a hankali a hankali. Wannan da'awa ita ake ce mai adda'awatul farbiyya, mun karanta wani abu a bayanta ko? Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan wannan littafi sai lokacin da muke karanta abin da ya shafi zamansa farko a Madina, ya riƙa bi gida-gida, ya kira wannan babban mutum, ya kira wannan babban mutum, saboda tasirinsa a cikin al'umma. to haka nan kuma kabilar da take da tasiri da za ta jawo wani abu tana da ƙarfi tana da cewa a cikin gudanar da rayuwar mutane to a samu yardarta a samu goyon bayanta wannan yana daga cikin hikima a wajen harkar da'awa Allah madauki ƙara mana basira sai shi duk waɗannan da suka da ya kira su falam yastajib minhum ahadun babu wata kabila guda da ta amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan kira da yayi cewa a zo a ce maka masa yace wa hadhihi alqaba'il allati sammaha az-zuhri wannan kabilu da manzo da zuhri ya ambaci sunayen su lam yakun ardu al-islam 'alayha fi sanatin wahidatin baya nufin cewa a shekara guda ɗaya wannan shekara ta goma din ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su a lokaci guda wala fi mawsimin wahidin ko kuma a wato lokacin aikin haji guda wato shekara guda bal inna ma kana ma baina sanati rabi'a min an-nubuwa ila akhir mawsimin qabla al-hijra yana nufin tun daga shekara ta hudu ta zaman sa annabi har zuwa wato mawsimin ƙarshe wato mawsimin annabi lokacin aikin haji har zuwa lokacin aikin hajjin ƙarshe da aka yi kafin hijira yana nufin wannan sune kabilun da ya bi ma'ana a shi marhalar bin kabilun ba wai ta taso ne tun daga dawasa daga abin da Taif ba a dama can abin nan manhaji ne mustamil annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bai tun daga shekara har zuwa wannan lokaci muna fahimta ko yace wala yumkinu tasmiyatu sanatin mu'ayyanatin li 'abdil islam ala qabilatin mu'ayyana ba zai yiwu ba gwargwadon tarihin da ke hannun malamai da ke rubuce a cikin littattafai ka iya ganowa ka ce a shekara kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kabila kaza a ayyane shekara kaza kuma kabila kaza shekara kaza kabila kaza amma dai a dunkule waɗannan shekarun daga shekara ta hudu zuwa shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa shekara ta har ta 13 lokacin hijira a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya riƙa bin waɗannan kabilu da kuma irin abin da suka amsa masa ولكن الاكثر كان في السنه العاشره في يوم ما في يوم قبيلين من ده يسامو ما في يوم سو يا سامو سو ne ya same su ne a shekara ta 10 din da fatan mun fahimta yace amma kayfiyatu adbul islam ala hadhihi qaba'if amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi jiro da musulunci ya talla musulunci ya ga hankalin waɗannan mutane na wannan kabilu zuwa ga addinin musulunci wa kayfa kanat rududuhum da kuma irin amsar da suka bashi da martanin da suka bashi ala hadhal ard akan wannan talla da bijirowa din yace faqad zahara habnu ishaq zakara habnu ishaq ibnu ishaq ya ambaci wannan a cikin sirarsa wa nulakhisuha fi ma yali zamu takaita maganar abinda ibnu ishaq ne ya faɗa a waɗannan maganganu ga kowace kabila ga irin abinda ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu na farko yake cewa banu kalbin banu kalbin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ila batn minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wa wani bangare na wannan kabila mun san karkasa kabila zuwa fakhid da batn da sauransu mun karanta wannan a farkon can darasin mu ko yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wa wani yanki na wannan kabila yuqalu lahum banu abdullah yace ya ana kiran su banu abdullah ma'ana banu abdullah nan kabila ce daya ko wani yanki ne daga babbar kabila ta banu kalbin mun gane yawa to da yazo fada'ahum ila Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa musulunci wa arda alaihim nafsuhu yace da ni nazo muku da wannan abu wannan lamari da zai taimaka muku duniya da lahira ku bi ni ku amsa mini ku bani kariya hatta innahu la yaqulu lahum saboda kokarin jan hankalin su har ya zama a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da su ya bani abdullah ya ku banu abdullah inna allah qad ahsana isma abikum allah madaukaki fa ya kyautata sunan babanku ma'ana wannan kabila ta ku mai wannan sunan allah madaukaki ya girmama ku da wannan suna wannan suna babban suna ne abdullah babban suna ne shi ne ma'ana kun ga wannan wata hanya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani ita don ya ja hankalin su ya nuna cewa gidan su fa gida ne mai asali suna ne mai kyau sunan wato kakannin su yau wannan kuma dabara ce da wasila ta manzo sallallahu alaihi wasallam wajen shigar da kansa zuwa ga zuciyarsu falam yaqbalu minhuma arda alaihi amma duk da haka ba su karbi abinda ya bijiro musu da shi dinnan cewa su karba ba suka ki da suka ce a su kan ba za su bashi kariya kuma ya zama sun shiga rigima da sauran kabilun larabawa ba za su iya wannan ba na biyu banu hanifata sune kabilan banu hanifa atahum fi manazilihim, su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ne a gidajensu, fada'ahum ila Allah, ya kira su zuwa ga Allah, wa arda alaihim nafsah, ya bijiro da kansa gare su cewa su taimaka masa, suma falam yakun ahadun min al-arabi aqbaha alaihi raddan minhum, su kuma sai ya zama duk cikin larabawa babu mutumin da ya munana martani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su wadannan a banu halifata din. Babu wanda ya munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen martanin da ya bashi, basu bashi amsa mai dadi ba, babu kalami mai dadi, kuma basu bi shi bisa abin da yake so din ba, sai izgili. Wasu abubuwan akan saka yasu saboda ba a san a faɗi menene ma aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ya nuna mana cewa haƙiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zafin abubuwan da aka faɗa, kuma sannan sun shiga masa da damuwa a zuciya. Allah ya tsare. Kabila ta uku yace wa'ata ila bani Amir ibn Sa'sa, wani su ne kabilan Amir ibn Sa'sa wanda nabi ya mana cewa suna da adawa mai tsanani tsakaninsu da Saqif, ko kuma adawar wato gabar tsohuwa su da daddiya. Fada'ahum ila Allah, su ma yake nasu zuwa ga Allah, yace su zo su musulunta, wa arda alaihim nafsa, kamar yadda ya wadanta. Fa qala Bayhara ibn Firas, aw ta riwaya Buhayra ibn Firas, amma dai wannan shine zahiri a gun mafi yawan malaman sirra yadda suka kawo sunan kenan. Bayharata ibn Firas rajulun minhum, wani mutum daga cikin su sunansa Bayhara, sai ya miƙe sai yake cewa wallahi law anni akhadtu hadha al-fatah, yace wallahi da zan kama wannan yaron, ina nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 50 a lokacin, amma na ce masa saurayi duk da haka wannan shine kimmar dama samantaka. Law anni akhadtu hadha al-fatah, da zan liki wannan saurayi min quraish, yace la akantu bihi al-arab, da na cinye larabawa da shi, ma'ana na kula da karfin zuciya tare da wannan saurayi, in har aka bi shi akan manufarsa to za mu cinye larabawa. Sun makala, amma sai yake cewa inda likitin zai zo shi ne, sai ce a ra'aita, kana ganin, in nahnu taba'na bay'anaka, in mu muka yi maka mubaya'a ala amrika, kan wannan lamarin da ka zo mana da shi, thumma azharaka Allahu ala man khalafaka, sannan sai Allah ya rinjayar da kai akan duk mutanen da suka saba maka, ayakunu lana al-amru, ayakunu lana al-amru min ba'dik, lamarin zai dawo bayan kai din, kuma mu zai zama mu muke da mulki, ma'ana mu za mu samu mulkin bayan ka samu ci gaban da ka samu, in Allah ya rinjayar da kai za mu samu wani abu na mulki ko ba za mu samu ba. Yawwa, kuma manufar kowa dama kenan. Mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu a tsammanin mutum wani idan harkar mulki ce ta dame shi, ko kuma wato mujamala ce ko mudahana ta dame shi, mun san mujamala da mudahana, mutum ya saukar da ra'ayinsa ya girmama wani ko da zai cutu a cikin nasa lamarin, ko kuma saboda kwaɗayin abin duniya da sai ce to ku zo ba laifi, mu je tare, in muka samu nasara to za mu raba abin. To mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi ne isar da saƙo ne daga Allah, kuma lamarin nasa ba wai lamari ne na mulki ba, to ba dama ya yi wani alƙawari akan wannan, me yace da su, sai ya al-amru ila Allah yad'uhu haythu sha'a, lamari na Allah ne, shi zai sa shi inda yaso. Kaga da a ce mai kwaɗayi ne na kawai ya samu abin duniya, mulkin ya zo nan da nan a gaggawa a samu, da sai ya ce musu ku zo mu je din, ya sai ya zama cewa kamar yadda mai neman mulki kowane iri zai iya amfani da kowane irin mutum ya samu abin da yake so, ko da daga baya za a ɓata a wargaje shi dai wannan bai dame shi ba, shi dai yanzu ya samu, to kun ga bai irin wannan tunanin ba, sai ya ce musu lamarin nan fa na Allah ne, shi ke sa shi inda ya so, in ya so ku samu, in ya so kuma ba lallai ku samu ba. Haka gaskiya kenan, wannan alama ce, wannan magana ce da take nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda yake so a taimaka masa to kuma ba zai ƙarya ba, saboda kawai a yarda da shi a wannan lokacin, daga baya kuma ya zo ya bayyana cewa ba haka yake nufi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda baya abin da ake ce maka'inatul a'yun, an san kissa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani daga cikin munafikai da ya damu musulmi, da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi, sai ba a ce masa komai ba, sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi me yasa baka umarce mu mu kashe shi ba, bayan ku yana musguna maka irin wannan musgunawa mu ko ba mu sani ba wai ai da kai mana alama lokacin da ya juya baya ko kuma lokacin da kai yake magana da kai ya fuskance ka da kai mana alama cewa bayan ya tafi mu kashe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai dace ba ga annabi an yakuna lahu kha'inatul a'yun bai dace ba ga annabi a ce yana da yaudara yana amfani da idonsa yana yaudara ina jin mun taba zancen nan ko yawa yazo irin wani lokacin da yake magana da shi wannan mutum sai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu irin abin da kyafce din nan da ake ce musu gina haka yawa yi musu signal da ido cewa ku bi shi ku gama da shi to annabi baya hali annabi baya tsoro kowa a duniya ga ya masa gaskiya yawa kawai dai zai faɗe ta ne ta hanya mai sauki yanzu kun ga wannan magana ce mai kyau gaskiya ce ba sa santa kuma ita ce ta rusa abin da suke so din gaba ɗaya yana faɗa musu ne sai suka fasa taimakon kaga babban abin da yake so a lokaci shine a taimaka masa a tsare shi to amma tun da ya san din lamarin da Allah ne to bai musu ƙarya ba cewa eh zan ba ku mulki in na samu wato lamari ya dawo zuwa gare ni sai ga musu gaskiyar abu cewa wannan harka fa wannan lamari na Allah ne ba zabi na bane ba wani abu da zan yi a ciki sai ce al'amru ila Allah yada'uhu haythu yasha fa qala lahu sai shi wannan mutumin yake cewa atuhdafu nuhuruna lil arabi dunak yanzu a tinkari in an ce hadafi da ma ka sa abu a hari ka sa target dinka yanzu ma sanya wayayenmu wato wayanmu rayukanmu mu za mu sa da larabawa su zo su tinkare mu su kashe mu dunaka saboda mu kare ka ma'ana in kai kadai za ka samu abinka in an ci nasara kai kadai banda mu ba za mu samu mulki ba haka kawai sai mu zo mu halaka kanmu saboda kai mun san shi zancen ka sai su biya masa wannan in shi wannan mutum ya ba shi amsa yace fa idza azharaka allah kana al-amru amru li ghayrina kuma sannan idan an zo an ci nasara ai rin ja yadda kai akan wadanda ba kai ba shikenan kuma ya zama mulkin ya tafi zuwa ga wasu wanda ba mu ba sai suka ce sai yace masa la hajata lana bi amrika ba mu buƙatar wannan lamarin naka je ka mun hakura fa abau alaihi su ma sai suka juye baya ba su amsa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan dai babban abin da zamu karanta a ciki shine ne idan kana da yaqini kana kan gaskiya to kada ka damu kowa in ya juya maka baya kana tare da Allah ka yarda da akan gaskiya kake kana tare da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko baka samu taimakon kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka tare da cewa neman taimakon da kariyar a lokacin da kake da rauni shi kuma wani abu ne mai shuru'i amma in aka juye baya fa tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah shine mai addinin nasa ne ba naka bane kuma zai gudanar da shi ko da dabarar ka ko babu dabarar ka ina fatan fahimci wannan yawa to sai ce walamma raja'at banu amir lokacin da banu amir ibn sa'sa din nan suka dawo تحدثوا الى شيخ لهم اكون اوه دتيجي a cikin kabilar tasu sai suka bashi labari kaji fa ga yadda akai shi kuma wanda yake dama lami wa fil mawsim li kibari sunnihi shi bai je aikin hajin ba a lokacin bai fita an je maka da shi ba a wannan shekara din saboda tsufa wa qalu lahu sai suka ce ya ana fatan ai wani saurayi ya zo mana min quraish min bani abdul muttalib yaz'umu annahu nabiy ya zo mana daga banu abdul muttalib yana riya cewa ai shi annabi ne su wanda suke bada labarin kenan suke ga mu wancan tsoho yad'una ila an namna'ahu yana kiran mu wai mu bashi kariya wa naquma ma'ahu mu tsaya tare da shi wa nakhruju bihi ila biladina mu fito da shi mu zo da shi zuwa ga ƙauyen mu ma'ana mu zo mu zauna da shi mu bashi kariya ya zauna cikin mu fa wada'a ash-shaykhu yadayhi ala ra'sihi sai shi wannan shehu ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kansa sun matsala ya ce ya bani amirin ya ku banu amir wahalla halin talafin shin lalacewar hatta kai muku haka kaji tsoho wannan kyauta wahal liduna ba ha min matsalabi yanzu allah ce zuna ba azzunaba abinda ake nufi shine wato a jikin tsuntsu daidai inda tushen inda wutsiyarsa take nan a shinan ne ake cewa azzunaba yau ana nufin tushen gadan bayan mutum inda karfin sa yake shine sai hallu zunabaha min matlabi yanzu wannan mu yanzu gindinmu asalinmu har yana da wani wuri da yake nema ko ana neman sa ma'ana har yana neman mafaka a gun wani har ya zai zama cewa har sai mun ba wani kariya sannan mu samu girma mu tsaya da kafar mu kamar abin da yake nufi kenan ma'ana ba kwa nufin har sai kun kawo wani bawan Allah sannan ku samu daukaka wannan abun ba ma bukatar sa kamar da yake kawo can a kasa yana cewa matalun yubrabu lima fata misali ne ko kuma in ce karin magana ce da ake bugawa ga abin da ya kufce in wani abu ya kufce ana fadin irin wannan ko kuma ka fassara shi da cewa abin da yake nufi cewa yana nadama ne akan me yasa ba ku yadda kun kawo shi ba mu samu daukaka din duk wanda za a iya fahimta sa domin isharar da ya cewa misali ne ake kwatanta shi idan abu ya kufce kamar yana nadama dan me za ku bari wannan abu ya kufce ba ku same shi ba wancan kuma ma'ana ita ma za ta iya dauka kowanne to shine sai yake ce da su wallazi nafsu fulanin biyadihi na rantse da wannan hadu rayuwa take hannunsa in ji shi ya faɗi sunansa shi kansa ma taqawwalaha isma'ili qatt yawa wannan babu wani mutumin isma'ili wanda yake dan banin isma'ili wanda yake da dangantaka da isma'il taqawwalaha ya faɗe ta da ƙarya ma'ana in dai ya faɗe ta to haka yake da gaske kun ga wannan ma'anar tabi'i ita ce kenan yana nadama akan abin ya kufce musu basu samu ba yace wa inna hala haqqun yace wallahi gaskiya ce fa aina ra'yukum kana ankum ina hankalinku yake a lokacin da ya bijo muku da wannan abu ma'ana me yasa ba ku tunani ku karbi abin nan da ya gaya muku ba a lokacin da ya gaya muku kun ga nan yana musu fada ne ashe me yasa ba su karbi wannan kira ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fatan fahimci abin kun ga wannan ya nuna mana asali wato manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan sako da yazo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bijirar da shi ashe da ya samu wannan gudanar abu da abun bai zama tsila hijira da bata zama zuwa ga Madina ba amma kasancewar Allah ya riga ya tsara haka zai gudana sai zama mutanen Madina ne suka karbe shi duk waɗannan mutanen a Makka da suke kusa da Makka duk ba su karbe shi ba sai zama daga ƙarshe mutanen Madina su ne suka karbi manzo sallallahu alaihi wasallam har kuma abu ya auku kamar yadda muka gani shi komai dai na Allah shike tsara shi yadda yaso kuma a yadda addinin sa zai ci gaba muna roƙon Allah madauki ya ƙara daukaka addinin sa sai kuma malamin shi ce mana almu'minuna min ghairi ahli makkah mu'minai daga al'ummomi ba na makkah ba ai duk labarin da muke ji a baya ina magana ne akan mu'minai da suke cikin makkah suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko to yanzu zan magana akan mu'minan da suke daga wani gari ba makkah ba wannan ne har ya fara bude kofa har aka kai ga maganar Aqaba kamar da zamu zo mu ji da mutanen Madina suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar da wa kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-islam ala al-qaba'il wal wufud kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bijiro da musulunci ya yi tallansa da ƙabilu da kuma wato delegations da suke zuwa wato tawaga da suka zo makka a raba alal afradi wal ashkhasi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi mutane ɗaiɗai kuma ya tattauna da su ya ja hankalinsu daga mutanen da suke wasu wuraren ba a makka ba wancan na farko da muka bi mutane ɗaiɗai ku a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su wannan kuma mutane ɗaiɗai ku a wajen makka shine abin da zamu ji yanzu mun fahimta yawa sai ce wa hasala min ba'dihim ala rududin salihah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami wato martani mai kyau ya sami amsa mai kyau daga wasu daga cikin su wa amana bihi iddatu rijalin ba'da hadha al-mawsim bi qalil wasu daga cikin adadi mai dan dama daga cikin wato mazajin waɗannan kabilu an samu waɗanda suka musulunta wato bayan wannan aikin haji da ƴan kwanaki ko lokuta kaɗan wa hata nubzatan minhum ga wasu kaɗan daga cikin waɗannan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su kuma suka musulunta muna fahimta cikin yance wa haka ungo kamar ace muka ungo nubdatan minhu amma kub ga wasu daga cikin su shi yasa nubdatan ya zama mansubi na farko akwai suwaid ibn salih suwaid ibn walid as-salih kana sha'iran labiban wani mawaki ne ma'ana mai waƙe yanci kun ji mawaki a larabawa galibi ana zancen mai waƙe wanda yakan lera waƙe na yabo ko na zambo a cikin mutane labiban kuma mai hankali min sukkani yathrib shi kuma daga cikin mutanen yathrib ne ina ne yathrib yawo madina tsohon sunan madina kenan kafin wato musulunci yusallihu qaumuhu mutanansa suna kiransa al-kamil suna kiransa kamil lijalabihi saboda juriyarsa mutum mai gwarzo mai juriya baya tsoro wa shi'rihi kuma saboda waƙensa wa sharafihi da ɗaukakarsa da darajarsa wa nasabihi da kuma dangantakarsa ta jini ga wato ɗan dangi ne ja'a makkata hajjan ya zo makka yana mai aikin haji aw mu'tamira ko kuma mai umara mun san aikin haji ana yin sa tuntuni da umara ko kuma haka sunansa yake kuma musulunci ya tabbatar da shi fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ila al-islam zuwa musulunci fa qala fa yasi la'alla alladhi ma'aka mithlu alladhi ma'i la'alla kila abin da ke tare da kai ne ma ina da shi ma'ana abin da kake da shi din nan kila ne ma ina da shi ma'ana da dangantaka da mutunci da daraja da iya magana la'alla wannan kake ji da shi ne ma ina da shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ان الله صلى الله عليه وسلم ياتي دشي ومن الذي معك كاي دين ميكي تاري دا كاي مي كاكي دشي قال حكمه لقمان مي انا دشي كيما علم تن لقمان كوغا شي لقمان سننني ني ا وانتن لوكاشي سن سان قصصا دا تاريخن سا دا ابيندا اكا امبتا اكان فقال رسول الله قال سي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اعرضها علي تو دايما ولي ابو انجي na hikimar luqman da take tare da kai fa aradaha sai fada masa wasu maganganu fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi anna sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha la kalamun hasan lalle wannan abu ka fada magana ce mai kyau kuga adalci kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gole shi ba sai ya tuwa wannan firme ne kuma muna da wa'irin wannan ko fiye da shi ko da babu din kaga bai haka ba duk da kuma ya san yana da abin da yake fiye da nasa din shine alqur'ani amma bai fada masa irin wancan ba sai ce inna hadha la kalamun hasan wallazi ma'i afdalu min hadha amma wanda yake tare da ni yafi wannan kun ga magana mai kyau wancan fage musulunci ba amma duk da aka yi gaya masa wannan magana mai kyau bai lalata ta sabai shi kai naka wani aishi ne ka ai ganawa yafi a sai ce na san ma mai kyau ne wannan kuma ya fada ne ba dan ƙarya ba shi ma saboda na san din mai kyau din ne da ya fadi ba mai kyan ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa wannan magana kar ka fade ta mata dace ba sisi wallabi ma'i afdalu min hadha amma abinda ke tare da ni yafi wannan qur'anin anzalahu Allah ta'ala alayya abinda ke tare da ni qur'ani ne Allah ne ya saukar da shi gare ni huwa hudan wa nur shiriya ne kuma da haske shi alqur'ani fatala alayhi rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa alqur'ana wa da'ahu ila alislam kuma ya kira shi zuwa ga addinin musulunci fa aslama kuma ya musulunta ba rikici ba tashi hankali wa qala sai shi kuma bayan ya ji inna hadha la qawlun hasan wannan abin da ka faɗa da ka karanta innan lalle magana ce mai kyau ma'ana yana nufin alqur'ani falamma qadima almadinata lam yalbath an qutila fi waqa'atin bayna al-aws wal-khazraj bayan musulunta nan ta sai yana komawa gida tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka ba a koma madina ba ba a yi hijira ba ballantana a yi sulhu tsakanin ausu da khazraj kabilun nan guda biyu suna yaƙi to a cikin ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da suka yi sai aka kashe shi a cikin waɗannan yaƙe-yaƙe kun ga ya musulunta ya mutu a musulmi yawwa duk da cewa a yaƙin jahiliya aka kashe shi mun fahimci abu shine sai yake cewa qabla yawmi bu'ath kafin ranar bu'ath ranar bu'ath shine ranar da suke tuna yaƙe-yaƙen da ke tsakanin al-Aws wal-Khazraj ma'ana sai aka kashe shi a kafin wannan lokaci a cikin wannan yaƙi da aka yi amma kuma kafin ranar Bu'ath ɗin ni san dai ranar Bu'ath mun sha jinta yace wal aghlabu abinda yake shine galibi annahu aslama fi awail as-sanati al-11 min an-nubuwah yawa abin nan da ya faru tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 ne daga annabci kuma wannan mutum ne shi kadai musulunci ya koma cikin mutanensa ya fara da awa bai fara da awa ba gashi dai a cikin irin waɗannan abubuwa na hayaniyar zamaninsa Allah madaukaki ya karbi ransa kuma a matsayin musulmi Allah subhanahu wa ta'ala kuma isa shi aljanna saboda ne lokacin waɗannan abubuwa ba a fahimci shin kansu ba tunda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ma Madinan har an sa shari'a an ce a watsi da harkar jahiliya ba mun ji wannan yawa sai kuma na biyu Iyas ibn Mu'az lokacin tayi ita Iyas ibn Mu'az kana gulaman hadathan min sukkan Yathrib shi ma wani saurayi ne nan ce gulaman hadathan ana nufin saurayi danye danye yau wanda bai nisa ba ba saurayi ne babba irin wanda ya kai 30-40 ba irin yan 20-20 din nan daga 15 mata zuwa dan sama kadan yawa yana daga cikin mutanen Yathrib kadima fi wafdin min al-Aws shi kuma ya zo Makka ne a tawaga tare da wato kabilan Aws ja'u yaltamisuna al-hilf min Quraysh su kuma sun zo ne suna neman yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da Qurayshawa wannan dama wani abu ne sananne wato mutane da yawa sukan kasa gane waɗannan abubuwa saboda ba su fahimci yadda ɗabi'un Larabawa suke ba shi yasa amfani kowane littafi na sira zaka ga ana gaya maka ɗabi'ar Larabawa da yadda rayuwar su take kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfani sa shine ka gane irin waɗannan abubuwa din sai mutum ya ji ka ji yanzu kamar gari ne ana zaune kamar garin Birnin Kudu nan a su a tsari na Larabawa ba gari ne da za a ce duk al'umma iri ɗaya ne kuma irin tarayya rayuwa iri ɗaya ake ba kowanne suna yin rayuwar su gwargwadon ƙabila ƙabila ne a gari guda sai ka ji wannan ƙabila ba sa shiri da wannan kuma a yi ta yaƙe-yaƙe a cikin gari guda sai ka ga sun fita sun je wani ƙauye sun sami yarjejeniya da wata ƙabilar cewa ku zo mu haɗa ƙarfi duk lokacin da rikici ya same mu tsakaninmu da su wane za ku zo daga can ku zo ku taimaka mana a nan haka suke rayuwarsu to akan yi tafiya ta musamman don neman irin wannan yarjejeniya to su abin da ya kawo su musulmi suka zo Makka sun zo ne daga Madina a lokacin ana kiranta Yathrib su wannan ƙabilan wannan saurayin kai na Iyas ibn Mu'az sun zo da shi da mutanensa don neman shine ja'u yaltamisuna suna neman hin al-hilfa min Quraysh su samu Qurayshawa su ce da Allah mu yi abota da ku mu yi alliance mu samu taimakon juna ya zama cewa duk lokacin da fitina ta same mu za mu zo mu dunkule mu zama abu ɗaya mu taimaka wa juna a ala qaumihim min al-khazraj saboda su nemi taimakon waɗannan Qurayshawa akan mutanensu ƙabilan wanne ƙabilan al-khazraj saboda su al-aws ne ƙabilan aws ba sa shiri da al-khazraj al-aws suka je Makka suka nemo taimakon mutanen Makka akan su zo su taimaka musu akan ƴan uwansu mutanen a al-khazraj da suke Madina ina fara ana bin abu ana fahimta yace wa zalika qabila harbi bu'ath wannan shi ma an yi shi ne tun kafin yakin bu'ath fi awail sanati 11 min an-nubuwah kafin wato shekara ta 11 ta annabci yawa harbi bu'ath sanannen yaki ne shi ne wanda muke faɗa da su sanannen yaki ne da aka yi a wannan shekara to kafin a yi shi ne wannan bawan Allah ya musulunci shi na farko Suwaid ibn Samit waɗannan kuma a shekarar ne shi Iyas ibn Mu'az na sallamarin ya faru yace id kanat niranul adawati muttaqidatan fi Yathrib bain al-qabilatayn a yayin da wutar adawa da gaba tana balbala tana ci a garin Madina wato tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu wa kana al-aws aqalla adadan min al-khazraj kuma ƙabilan aws su ne da adadinsu bai kai adadin yawan ƙabilan khazraj ba ma'ana khazraj din sun fi su yawa falamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maqdamihim ja'ahu yayin da ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam labarin sun iso Makka domin wannan abu da ya kawo su sai ya zo musu fajalasa ilaihim ya zauna gaban su wa qala lahum kai annabi sallallahu alaihi wasallam da hakuri yake wa zai iya wannan irin laki din shi fa yana da goyon baya Allah subhanahu wa ta'ala ane masa wahayi mala'iku za su taimaka masa amma haka ya saukar da kansa yake bi ya je gidan wannan ya roƙe shi ya musulunci kamar yadda almajiri yake bara gida-gida da Allah ku bani abinci in ci, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawo yana kallon addinin musulunci. Muna irin wannan haƙuri? Haƙuri tsakaninmu da juna, mu ilmantar da juna, mu yi haƙuri da juna, mu ja hankalin juna, mu yi halaye masu kyau, mun kasa irin wannan. Mutum da wane da wane ba shi shi kenan, wane ya fita daga harkar wane har abu da ba shi ya je tuntuɓe shi a zauna lafiya a tattauna a dina kaza, wannan fa a tsakanin ba wai zancen masa je kai da'awa a zo a musulunta ba, wanda wannan haka ya kamata a ce. Yanzu ku duba ku ga abin da wasu duk da ba musulmi ba ne irin abin da suke, duk da na ga lamarin shi ya san wanda ake kira Jehovah Witness, kun san su? Ku taɓa ji ba ko da yanzu sun tsaya? Na san lokacin can shekara 20 haka zuwa da 5 sama sukan bi gida-gida a wasu garuruwa suna raba Bible ɗin na ɗan ƙanƙani haka. Gida-gida za a ji a ƙwanƙwasa mu a ƙofa. Wannan su wata ba ƙabila ba kenan, ce wata firƙa ce, wata ƙungiya ce daga cikin Kirista, amma sun fi karkata zuwa ga Yahudu su kuma. Sauran Kirista suna yaƙar su sosai, to su kuma suke irin wannan abu ɗin. Yadda mutum zai dage a ce yana yawo yana kallon addinin musulunci, inda haka ake yin haƙuri, da za ku ga cewa musulunci ya shiga kowane gida. Wani abu ne? To, ai mana haƙuri ne su, an ja hankalinmu ko? Wanda ya san da shi ake sai je. Yawwa, fajalata ilaihim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gabansu wa qala lahum, yake ce musu, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu, shin in ba ku wani abu wanda shi ne mafi fifi fiye da abin da kuka zo don shi? Ya ji cewa sun zo don ne? Don neman ba sulhu ba, don neman taimakon wata ƙabila ko? Yawwa, me zai hana ni kuma in muku tallan wani abu da ya fi wancan? Shi abin da ya zo musu da shi, ku ga usulubin magana. Yawwa, sai ce me zai hana in kawo muku abin da ya fi abin da ya kawo ku? Fa qalu, sai suka ce da shi, wa ma zak, meye kuma wannan din? Kala sai ce, ana rasulullah, ni manzo ne na Allah, ba'athani ila al'ibadi, ya aiko ni zuwa ga bayinsa, ad'uhum ila an ya'budullaha, in kira su bauta wa Allah, wala yushriku bihi shay'an, kuma kar su tara shi da kowa a wajen bautan nan, wa anzala alayya alkitaba, kuma ya sauka mun da littafi. Wannan abin kula shi ne saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda za ka je ka dawo, saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake. Shi ne abin da muka faɗa sau da yawa. Babban abin da za ka fahimta na saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kana neman sa, ka bi maganganunsa, bayan ka karanta alƙur'ani, zai gaya maka me ya kawo shi duniyan nan. Asali ba don ya mulki ba ne, ba don ya kuɗi ba ne, ba kuma don ya tara mutane kawai ba, a'a, domin ya ja su zuwa ga wannan saƙon cewa a bauta wa Allah shi kaɗai, duk wata manufa to a bayan wannan take. Tauhidin nan tauhidin, in ba da wani abu daban ba wannan ba, da wannan zai yi. Ga mutane sun zo suna neman taimakon wata ƙabila, inda neman mulki yake, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama musu hanya, ya je gun Qurayshawan ya roƙe su, ce ga wasu mutane ku zo kaza da kaza, shikenan sai a ce ai shi mai mutane ne a guri kaza, shikenan sai su tafi. Mun fahimci wannan? To ba kawai mutane yake nema ba, saƙon shi ne mutanen in sun zo ya gaya musu wannan maganar, su bi Allah su bauta masa shi kaɗai, kada su bauta ma wani wanda ba Allah ba, kuma sannan ga saƙon da za a bauta wa Allah da shi, shi ne Alƙur'ani, a karanta shi a ga mai Allah maɗaukaki ya faɗi, kuma a yi aiki da shi. Thumma dhakara lahum al-islam, sannan ya bayyana musu menene musulunci, wa tala alaihim al-Qur'an, kuma ya karanta musu Alƙur'ani. Fa qala Iyas ibn Mu'ad, sai a cikinsu sai Iyas ibn Mu'ad nan sai yake cewa, ai qaum, ya ku mutane na, hadha wallahi khairun mimma ji'tum lahu, wannan abin da muka ji daga wannan bawan Allah, wallahi na rantse da Allah shi ne fiye da abin da ya zo da mu dinnan. Abin da ya zo da mu neman taimakon ɗan adam, ya taimaka mana mai ƙarfi tare da shi, ko to ga wani taimako daga Ubangiji, ai ko yafi? Yawwa, sai ya musu. Fa akhadha Abu al-Haythar Anas ibn Rafi'in, sai Abu al-Haythar, haka yasa ko Abu Anas ibn Rafi'in, rajulun min al-wafd, wani mutum ne daga cikin tawagar da suke tafe, sai ya dauki haflatan min turabin ya dunkuli tafi guda na ƙasa a hannunsa shi wancan mutumin din da sunansa Abu Haitham Anas ibn Rafi'i a min turabil batha in an ce batha kwarin maka inda daidai inda tsibiyar Ka'aba take rairayin da ke wannan wuri yawa a sai ya ɗebi rairayi daga wannan farama biha wajha iyasin ya kwarawa iyasin nan a fuska ya watsa masa ƙasa saboda sakamakon abin da ya faɗa ɗin ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ya ce da'ana kai ga Allah rabu da mu fala amri na rantsa da rayuwata laqad ji'na li ghayri hadha mu abin da ya kawo mu ba wannan bane ka rabu da mu da Allah ba ma san wannan fa samata iyasun sai shi iyas ya rufe bakin sai ya shiru wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa sarafu ila almadinati su kuma suka kama hanya suka juya suka koma madina min ghayri an yanjahu fi aqdi hilfin ma'a quraish ba tare da sun yi nasara a kulla wannan alƙawari tsakaninsu da quraisha ba mun gani ashe kenan abinda suka zo din domin sa ba su samu ba amma kuma wani sako ya shiga hankularsu wanda za su koma suna tunani kuma akan sa da fadan mun fahimci wannan yace wa ba'da ruju'ihim ila yathrib bayan komawa su zuwa yathrib lam yalbas iyas an halaka shi ma bai dade ba iyas shi ma ya mutu duk da ya faɗi wancan cewa wannan abu gaskiya ne lamarinsa kuma zuwa ga Allah kenan wa kana yuhallilu wa yukabbiru ya kasance kan yana haidallah yana kabbara yana la ilaha illallah allahu akbar wa yahmadu wa yusabbihu inda mautihi inda ya mutu musulmi kenan yawa wato lokacin da ya zo mutuwa yana la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah subhanallah lokacin da zai gasu magana musulunci kenan ta kare a gunsa shi ma'ana ya musulunta fala yashukuna annahu mata musliman dan haka babu mai kokonton cewa ya mutu a matsayinsa na musulmi radiyallahu anhu ya tabbata sahabi kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me laqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika wannan dama shine a ta'arifin musulmi dai ina ga mu tsaya anan na tashi akan Abu Dharr al-Ghifari saboda kissarsa babba ce kuma mai tsawo kuma sannan akwai darussa da yawa a ciki yadda Abu Dharr al-Ghifari ya musulunta a Makka da kuma yadda ya koma cikin mutanensa ya ci gaba da fadakarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya ƙara mana fahimta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu yana cikin abubuwan da ya kamata mu ja hankalin junanmu kamar yadda na ambata mana wancan mako da ya gabata ƴan uwa musulmi mu dage sosai ga addu'a Allah maɗaukaki ya bar mana wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya fitinu da muke jin su a wurare da yawa abu ne da wani zai ce yana jin abubuwa ana faɗa a wasu wurare ko sai dai ya je a BBC sai ga shi sai matsowa yake duk inda kuka ga fitina ta auku a duniyan nan da irin wannan kaɗan kaɗan ɗin ta fara ba abin da za mu yi yanzu in ba addu'a ba kuma kowa ya tsarkake zuciyarsa ya tuba zuwa ga Allah maɗaukaki ya bar abin da yake marar kyau manyanmu da ƙanananmu shugabanninmu da talakawanmu mu dunguma zuwa ga Allah mu roƙe shi ya dakatar da fitinu ya kwantar da hankalinmu ya ba mu zama lafiya in ba wannan ba ba mu da wani abu da zamu duk abin da yake da zai jawo abin ya ƙara ruruwa ya kamata kada ya zo daga wurinmu wannan shawara ce wanda za ta taimaka mana kada mu bada kofar wani abu marar daɗi ya faru ko a nan garinmu ko a jiharmu ko a wuraren da suke kusa da mu duk abin da zai jawo fitina don Allah mu kaurace masa mu dunguma mu addu'a Allah maɗauki ya tsare akwai mutanen da suke tsare-tsaren akwai abubuwa uku da ya kamata mu fahimta da nake son magana a kansu akwai mutane da suke ƙoƙari duk yadda za su yi sai sun ga cewa ƙasar nan tamu ba ta zauna al'umma guda ba mun san su ko ba mu san su ba mafi yawa ma ba mu san su ba ba mu san daga inda suke ba amma ana tsarowa musamman ana so a amfani da rikici tsakanin musulmi da kirista ni da zabin da ke faruwa a Mobi da cikin garin Yola, daga jiya abubuwa suka ɓaci, wannan yana harin wannan, wannan na harin wannan, waɗannan abubuwan so ake a nuna cewa gaba ɗaya zaman ba zai yiwu ba, don haka a wargaje. Wani wanda bai karanci yadda rayuwar take gudana ba zai ce to me a wargaje ɗin nan, wannan ba magana ce ta mai hankali ba. Wargaje wannan duk inda ta faru ba mai shan wahalar ta irin musulmi, shine wanda ba mai taimakonsa, ba mai sha'awarsa, ba mai sansa, kuma shine ya fi kowa rashin organization, shi ɗin ba shi da shugaba. Kuma haka muke ba shugabanci nan, mutum ɗaya ce mana ku yi kaza, ba mu da shi. Da haka duk lokacin da fitina ta shigo cikinmu, ta adin da za ta yi ba su ɗan bane, za ka ina jan hankalinmu, duk abin da za a yi na wata hayaniya kar mu sa kanmu a ciki. Ba mu san hayaniyar da za a yi amfani da ita irin waɗannan abubuwan a tsokaninsu ba. Mu gani? Yauwa, ko a zo a kira ko wata hanya ta, ko a ce zanga-zanga a fito, in ga za a yi magana a ce to ga harkar mai a zo a yi zanga-zanga a kanta. La'alla ita za a yi amfani a tare da fitilun da ba mu san ina za su tsaya ba. Ina fata mun fahimci wannan. Za ka ba shawara ba ce mutum ya shiga irin waɗannan harkoki. Zanga-zanga asali hanya ce ta kafirai, su al'ada su ce idan wani abu ya dame su, su fito su yi irin wannan hayaniyar, a rubuta wasu abubuwa a ɗaga, ko a yi zage-zage, ko a yi wasu abubuwa. Mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da wannan, ba mai kawo ma dalili na shari'a akan cewa wannan abun da magabata suna yin sa, ba mu san shi ba. Ina fata mun fahimci wannan. Kuma duk hanyar da ba daidai ba, ba za ta zama hanyar da za a kawo abin da yake daidai ba. Mun fahimci wannan. Baka bin bid'a ka tabbatar da sunna, baka bin zalunci ka tabbatar da adalci. Mun gane? Yau da haka kowa ya yi tubuka da mu, ba ruwanmu da wannan harkar. Ya zama cewa abinda muka yarda da shi shine mu yi da'awa zuwa ga addinin nan namu cikin hanya mai tsarki, mai sauki, mu ilmantar da mutane. Duk abinda ba wannan ba, to ba hanyar mu bace. Kada mu bari a ruɗe mu ko wani mai harkar siyasa, ko mai harkar wani abu daban mai son tare jama'a, ya ja ka je ka yi wata zanga-zanga, ko a kan harkar ma'aikata, ko a kan harkar mai, ba ruwanmu da wannan harkar. Ina fata mun fahimci wannan. Yauwa, saboda irin waɗannan abubuwan daga gare su ake farawa, sai wani ya shiga wanda ba a cikinku yake ba, sai ya shiga, sai ya je tada wani abu, kuma ku za a danganawa. Haka ake ko ba haka ake ba? To ya kamata a ce muna da basira yanzu irin waɗannan abubuwan, ya zama cewa wato muna da wayan da ba za a yi amfani da su a rikita mana lamari ba. Ba mu ba wani abu mai suna zanga-zanga. Allah maɗaukaki ya tsare mu. Ba na faɗi wannan ba dan komai ba, dan akwai mutanen da suka ga irin wannan hanyoyi ɗin ya halatta za a iya bin su. Maganganu zan ɗan karanto mana wasu maganganu na wasu malamai wanda kowa daga cikin mun yarda da su a matsayin manyan malamanmu na sunna, da irin maganganun da suka yi, don ku ga ba wai ra'ayi na bane, wannan ra'ayin manyan malamanmu ne na duniya na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukaki ya ƙara fahimtar da mu. Akwai wani bawan Allah da ya rubuta littafi akan wannan matsalar, shifa'u istiqam fi sifati munasaha, fi sifati munasahati al-hukami wa hukmi at-tadahur wa al-i'tisam. Sunan shi nan gashi a hannu. Wato littafi ne da yake bayani akan siffar yadda ake wa masu shugabanci nasiha, da kuma hukuncin demonstration, da kuma kama wuri a makale a ce ba za a tashi ba, irin su harkar tahrir da su koya ɗin nan da sauransu, da kuma abin da ya shafi idrabat. Idrabi shi ne yajin aiki. Yauwa, duk waɗannan abubuwan an fatawoyi da malamai sun yi maganganu a kai. Daga cikin abin da zan iya karanto mana yana cewa, su'ilatul lajnatu da'imatu bi ri'asati al-imam ibn Baz, an tambayi al-lajnat da'ima da wannan lajnan nan ta fatawa a ƙarƙashin shugabancin Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, a kan wani abu yace, marra ba'd min al-a'wan fi madinatina mubaharatu. Wani ne yake tambaya cewa a garinmu an yi irin wannan demonstration, an fito titi ana ɗaga wasu abubuwa ana maganganu, wa kanat tilka al-mubaharat mashubatan bi takhrib al-mu'assasat, kuma an yi nushe-nushe da buge-buge wa sharikat da kamfanoni an kokona wasu wurare fa kano ya akuduna kulle shay'in fil mu'assasat, sai su je su shiga ofishin mutane sai a faffasa sai a kwashe kayayyaki, kamar da muka san ana yin irin waɗannan abubuwan an yi, sai a shiga shagon masu kasuwanci sai a faffasa sai a ɗebe kayan da ke ciki, kuma a ce wani ma sun iya da'awar cewa da nima ya samu. Yace wa ana aidan sharaktu, yace ni ma in ji mai tambayar na taɓa shiga cikin wannan abu an yi da ni fi tilkal mubaharati, wa akhadtu min ba'd al mu'assasati kutuban wa mushafan, har a cikin abubuwan da na ɗiba a ofishi, a wani ofishi akwai littafai har da ma Qur'ani. Ta kaji wani wa hina man tazamtu, amma lokacin da na nazumci shari'a ma na fahimci harkar daidai na koma kan hanya sosai, araftu anna zalika la yajuzu, na fahimci cewa wannan abu ba daidai bane, wa uridu min sama'atika an tufidani bima za af'alu bi hadhihi kutub, kuji wani mai tsoron Allah ba shi abin da ke tambaya ma wannan littafan da ya ɗiba lokacin da ana muzaharar nan ya zai rasu, wa khasatan al mushaf, musamman ma Qur'ani din, wa shukran jazakumullahu khair, yace nagode tambayar sake ni. Fa ajabat, sai wannan lajina ta malamai sai suka bada amsa suka ce yajibu alayka an tarudda ma akhadtahu min ashiya'a bighayri haqqi, wajibi ne a kanka ka maida abin da ka dauka ba tare da haƙƙi ba, wala yajuzu laka an tamlikahu aw tamallukahu, wala yajuzu laka tamallukuhu aw al-intifa'u bihi, mallakarsa ko amfani da shi bai halatta ba gare ka, fa in arafta ashabahu, in ka san me shi wajaba radduhu ilayhim, wajibi ka je ka mayar wa masu shi, wa in lam ta'rif ashabahu, in baka sani ba kuwa, wa lam tastati' at-tawassul ilayhim, kuma ba ka iya kaiwa zuwa gare su ba, yace fa innaka tatakhallasu minhu, to ka rabu da shi dai bi ja'li hadhihi al-kutub wal masahif fi makanin yustafadu minhu, sai ka dauki littafan da Qur'anin ka kai shi wani wuri ka aje inda za a amfani da shi, kamar masallaci, كمكتبات المساجد كما وبن اللابراري دكي في مسلاتي او المسجد كو مسلاتي كاجي او المكتبات الاما كو قبلك لابراري ونحو ذلك دم كمانشن ونو. ويجب عليك التوبة النصوح كما واجب اثنك تتوبة وعدم العودة لمثل هذا الامر السيء لإن ولن ايك كركسات كوما وما التوجه الى الله سبحانه وحده كما كوما بألا في كذي والاشتغال بطاعته كشغل تبقى أسا والتزود بنوافل من نوافل العبادة كذلك النافل فيه وكثرة الاستغفار ديون الاستغفار لعل الله أن يعفو عنك دفاة الله من أفكي يغفر كامك قلوبه يتي ويقبل توبتك كما ألا يكال أتوبانك ويختم لك بصالح أعمالك يتكى مك بكاوى من أيك كما ننصحك كما يدكما من يمت نفيها وكل مسلم ومسلمة دجول مسلمين ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات mutum ya rika nisa da duk wani abu da ake ce ma wato mubahara al-gawza'iyya da ba ta da tsari, allati la tahtarimu malan wala nafsa, wadda ba ta girmama la dukiya ko rai wala ardan ko mutunci wala tamuttu ila al-islam bi sulh, ba ta da wata alaka da musulunci. Wannan lajina din yace liyaslama lil muslimi dinuhu wa dunyahu, domin addinin musulmi da duniyarsa ta kubuta ta zauna lafiya, wa ya'malu ala nafsihi, musulmi ya amintar da kansa, wa irbihi da mutuncinsa, wa malihi, wa billahi tawfiq, Allah ya samu dace. Wannan lajina kenan. Wa qala al-imam bin baz, Sheikh bin baz kuma fi bayani suwar al-uslub as-sayyi' fi an-nasiha, da yake bayyana hanyoyi marasa kyau wajen nasiha, sai yake cewa wa yalhaqu bi hadha al-bab, inji bin baz za a iya hada dangane da wannan babin, za a iya cewa ما قد يفعله بعض الناس معناه كذا iya riskar da wannan daga zuwa wannan babin da muke magana za iya riskar da abin da wasu mutane suke aikatawa min al mubaharat na daga zanga zanga allati qad tusabbibu sharran aziman wa dadata iya sababa sharri mafi girma ko mai girma ala du'ati akan masu da'awa musamman mai da'awa ta ci dama shine yadda mutane ku yi kaza ku kaza lokacin da aka zo kama mutane bayan an yi irin waɗannan duk mai baki wanda zai miƙe magana ai shi ake nema ko ba haka ba na ce shi ne yasa aka yi shi ko mutumin ne wanda yake bi yake bai san ma ya aka kulla ba kawai ɗan a zo a more ne ya fito kawai daga gida ya ga jama'a an yana shi ma kawai sai bi duk abin da za a yi don haka ana cikin yi kila dama yana jin haushin wani yana hassadar shagon wani sai fara kai masa hari shi kenan sai ya ji mafata faru da haka ake mafi yawan abubuwan da ake a irin harkokin zanga-zangan nan mafi yawansu ba tsara su ake yi illa tsarawa ake yi to wani abin da bai kai haka ba saboda wasu ne waɗanda ba a tsara da su ba sai su zo su shigo sai su abin da ba a tsara ba kuma ba yadda za a yi ku da kuka fara abin ku za a dangana ku kuka fara shi haka ne ko ba haka ba yawa to shine sai yake cewa fal masiratu fi shawari'i wal hatafatu wal mudaharatu laysat hiya at-tariq lil islahi wad da'wa wannan irin hanyar zanga-zanga a kama hannu wannan kama hannu wannan ana bin titi kuma da muke gani ana kawo a wurare da yawa ana yi a talabijin dan ana yi a wani wurin wannan abun baya sa shi ya zama daidai yace ba hanya bace ta kawo gyara da kuma da'awa yace fattariqu sahihu ibn baz shi ita ce biziyarati shine akan ziyara wurin wanda abun ke hannunsa ayi magana da shi in yayi shi da kansa in bai ba ku barshi ku je ku kwanta ku hakura zalunci ana yin sa a ko'ina kuma in kuka daga hannu kuka ga Allah Allah zai muku maganin sa Allah fa alim ta ji wannan wannan ita ce abinda ko ita ce sunnar da malamai suka bayyana mutane ba hayaniya ba yace wal mukataba da kuma rubuta takarda a rubuta wasiqa doguwa ko mutanen unguwa kaza ko mutanen gari kaza ko malam wani da malam wani muna jan hankali da Allah abu kaza da ake yi guri kaza ba daidai bane ayi kaza ayi kaza muna bada shawara da magana mai kyau da ladabi ita ma ba zagi ba sai a dau takardar sai a kai dan kai zagi kaga ba mai sauraron ka ko kai ne wani kai wani laifi yake so yayi maka nasiha in ya aika maka zagi kana bude kalma farko kaga zagi rufewa zaka ba zaka amfani da ko ayoyi ne kawo daga baya ba haka ne yau dan haka kowaye kake so kai mana nasiha ta bi hanyar da take ita ce mace shi allati hiya ahsan yace fatansahu ar-ra'isa kai wa shugaba nasiha wal amir da shugaban da yake ariyar ka wa shekin kabila ko shugaban kabila ne ma'ana kamar ne unguwa ne dagaci ko wane ne za ka yi masa kai masa da irin wannan hanya din bi hadhihi at-tariq yace la bil unfi ba ta hanyar tsanani da zage-zage da doke-doke wal mudahara da kuma zanga-zanga ba yace fa nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama makafa fi makkata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a makka 13 sana 13 sana shekara 13 ita ne muke karanta yanzu ku ji irin yadda yake da mutane ashe ba tsoro ba ne uslubin sa din nan shi ne daidai yawa yace lam yasta'mil al mudaharat bai taba cewa ku zo ya ku sahabbai mu kwato yantan mu tunda an hana mu sallah a Ka'aba mu zagaye gari muna ihu muna cewa ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba a taba yin wannan ba walal masirat ko kuma wannan bin azaga gari ana ta yawo wannan abubuwan hanya sai dama ta in bid'a ba a taba samun ta daga mutanen da suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walan yuhaddidu an-nasa bi takhrib amwalihim wa ihtiyalihim bai taba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umarni ko ya tsoratar da mutane cewa ko ku bar mu addini in ba haka ba zamu yi hayaniya zamu rusa wuri kaza zamu kona gu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wannan ba shekara ba shekara 13 ko yake a aika wani ya je iktiyali don san iktiyali ko iktiyali shine kisan gilla yawa saboda mun ga wani ya dame mu sai a ce a aika wani ya je masa kisan gilla ko ya je sa bom a unguwarsu ko wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan abun ba yawa wala shakka kuma babu makawa babu kokonto kai anna hadha al-usluba wannan hanya din yaburu ad-da'wa wa ad-du'a tana cutar da da'awa tana cutar da masu da'awa shine da'awa in ba a samu zaman lafiya ba ba zai faɗi abin da yake so ya faɗa ba haka ne ko ba haka kuma sakon duk da yake da shi duk alherin nan da mutane suke da shi na bin qur'ani da sunna sun san shi ne saboda an yi karatu inda a jahilci muke gaba daya ina mutane za su san qur'ani ko su san sunna ba za a sani ba amma zaman da aka ilmantar da mutane shi ya haifar da mutane suka girmama qur'ani suka girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamna intisharaha kuma wannan abu in ana yi shine zai dakatar da ya kuma hana yaduwar da'awa daga in aka ce masu harkar da'awa sun shiga irin wannan sun je sun shiga zanga-zanga shikenan sai a kuto karatu da ake yi kaza ko darasi da ake yi kaza to duk a daina waye ya tutu masu sauraro masu fa'idanta da su ji rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su bi qur'ani su aka cutar to ashe idan aka shiga irin waɗannan abubuwa sakamakon kenan yace wa yahmilu ru'asa wal kibar kuma wannan irin zanga-zanga da irin wannan hali ko kone-kone ko makamancin sa yana sa shugabanni da manyan mutane ala mu'adatiha su rika zaba da da'awa wa mubaddatiha da kuma kishiyanta ta bi kullu mulki duk abin da suke da shi duk inda za su iya zaba
ba wai magana ce ta kai kana tsoro ba, tunda kai ba ka da wani abu da zaka iya tunkara su kai fada da su, ko kana da shi ba ka da shi yauwa. A don haka in suka tashi kyamar abin da mutum yake yi ko wani abu ko za su yaƙe shi cikin sauƙi za su. Yanzu musamman zamani irin wannan da muke ciki, irin na ana addinin musulunci fa ake so a yaƙa, amma za ka ga cewa sai an yi dabaru, sai a liƙa masa wannan, sai a liƙa masa wannan. Gazawa aka yi fa yanzu a duniya, a zo a ce a baza abu a faifai, musulmi ku zo ku kawo hujjojinku, wanda ba musulmi ba su zauna su kawo hujja. An san babu dalilin da za a iya ture addinin musulunci daga zuciyar mutane, shi ne aka kullum irin waɗannan abubuwa ne. Kai kuma idan ka bari ka yadda da wannan manhajin a matsayin cewa ita ce hanyar, in ka yadda da wannan hanyar a matsayin cewa da rikici da hayaniya za ka yaɗa abinka, to ka buɗe ƙofa sai a yi amfani da hayaniyar. Daga cikinka za a samu wanda zai zo ya tada irin waɗannan fitinu. Ana cewa ga fitina kuwa, kun ga ba karatu, ba ilmantarwa, ba karatun Qur'ani, ba ilmantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan? To su masu son su yaƙi addini yanzu abin da suke sha'awa kenan. Su tsokane ku su ce kuna da fikira ko tunani, aka zo aka dangana sai a je a yi ta abubuwa sai a dangana wa musulmi. Babu mai tabbatar ba, a yi bincike an tabbatar da wanda ya kaza ina musulmi ba ne, wanda ya je cocin nan ya harbi mutane musulmi ne ba, babu wanda ya kawo wannan la dalili uru'un wanda za a ganshi a gamsu da shi. Kun ga ashe kenan, idan mutane suka yi watsi da wannan hanyar la zanga-zangan la komai, to babu ƙofar da za a zo a liƙa musu ita. Ina fatan mutum ce wannan, amma aka fito aka yi to za a liƙa muku ko kun yi ko ba ku yi ba. Mun fahimci abin da yake so? Sai mu karasa magana sai yana kuma cewa har yanzu fahim yuridun alkhair bi hadha al-uslub, su masu irin wannan hanyar zanga-zangar alheri suke so amma kuma da wannan uslubin, lakin yahsulu bihi dudduhu, sai kishiyar alheri sai zai faru idan suka yi irin wannan ayyuka din. Fa kaunu da'i ila Allah yasluku maslaka ar-rusuli, mai da'awa zuwa ga Allah madaukaki ya zama cewa ya bi hanyar manzanni wa atba'ihim, ya bi hanyar kuma masu bin manzanni, walau qalatil mudda, ko da lokacin yayi tsawo kai shekara 20 kana karkashin yin hakuri da kira da bin sannu-sannu, yace auladihi, shi yafi masa kyau min amalin yadurru da'awata wa yudayiquha, da ace ya shiga wani aiki da zai cutar da da'awa, zai kuma kuntatawa da'awa, aw yaqbi alaiha, ko ma ya kare ta gaba daya ai hukuncin dakatar da ita, yace wala haula wala quwwata illa billah. Wannan kallon shi a cikin majmu'ul fatawa na Sheikh bin Baz, juz'i na 6 shafi na 418. Wa qala al-imam al-albani, malam al-albani Sheikh Nasiruddin al-albani shi kuma yana cewa عزى الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة وحديث عمر للبزار وسكت عنهما في الفتح. يلا ما قال أكثر من حديثيني سيتي فما أحسن بكميد بباء بن لي لأنه يوهم حسب اصطلاحه وأن قرقبا اصطلاحه فإن أكف ويتيون لما قال فاتح زي إيهام أن كل منهما حسن سيرا قول الأيدي قسموا إن أبو هو أبو لابيو لأشوني za mu zo da nan kila ba ku hanci farkon maganar ba ya dantse ta ne tsakiya yace walaysa kadhalika kama ra'aita wa la'anna dhalika kana sabab aw min asbab istidlal ba'd ikhwani lad'a yace la'anna wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin ƴan uwan mu masu da'awa suke amfani ko kuma suke hujja da wannan irin maganganu akan cewa ya halatta ayi abin da ake cewa al-mubahara al-ma'rufa al-yawm wa min ake cewa zanga-zanga ayi yace wa annaha kanat min asalibi min asalibin nabiy sallallahu alaihi wasallam, suna so su yi da'awa akan cewa hanya ce ta manzon Allah fi da'awa wajen da'awa, shine yace wa la tazalu ba'du al-jama'ati al-islamiyyah tatazaharu biha, yace har wasu ungiyoyi na musulunci ma suna amfani da wannan ghafilina an kaunaha min adati al-kuffar, yace ba su fahimta ba, sun gafala daga cewa wannan irin hanyoyi na mubahara da zanga-zanga min adatin kuffar, yana cikin al'adun kafirin, inji malam albani. Wa asalibihim, kuma hanyoyinsu ne allati tatanasabu ma'a za'mihim, wanda suke daidai da wannan rawa wanda suke annal hukma lish'ab, hadan aqaidu dimokradiyya ce ko ai hukunci na jama'a ne, haka daga an bata musu su fito su yi irin wannan abu. Asalin da ma hanyoyin wannan shirin na dimokradiyya su suke jawo irin wannan abubuwa ne, shi kuma yake cewa mutane su rubu da wannan hanyar su bi hanyar Qur'ani da Sunna su sai su ga zaman lafiya. Amma an kaka ba mutane tsayin da tilas an ce sai akan za su rayu shike haifar da waɗannan abubuwa din yace wa tatanafa ma qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma yana kautewa ko ya sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadin sa cewa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fiyayyar hanya fiyayyar tafarki da zabi ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An tambayi malam al-Uthaymeen shi ma akan wannan abu da yake maganganun suna da yawa kan mutsawaita, fa ajaba yana cewa alayka bittiba'is salaf, ban karanta tambayar ba saboda abin kan abu ɗaya ne, yace ina horonka da bin hanyar magabata in kana hadha mawjudan inda salaf, in akwai wannan abu abun magabata fa huwa khairun tu alheri, wa in lam yakun mawjudan, in ko babu abun magabata ba sabai ba sahabbai ba sabai ba hanya su bace ba su santa ba, yace fa huwa sharru tu sharri ne kada ka shiga, wala shakka anna almudaharat sharru, yace babu kokonto kuwa wannan zanga-zanga da sauransu sharri ne, li annaha tuaddi ila alfawda, domin ku suna tana kaiwa zuwa ga wato fawda da rashin zaman lafiya. Fawda shine rashin doka, rashin oda, kowa ya abin da ya ga dama aita kashe-kashe ayi abubuwan da ba su da amfani. Minal mutazahirina wa minal akharin, wato daga su masu yin mudahara da kuma wasu wanda ba su ba. Wa rubbama yahsulu fiha i'tida'un, kila ma a sami wani ya kaiwa wani hayi, imma alal a'rabi, ko akan wato mutunci, yana nufin mata mutane suna da wani a gida a je a musu fadi akan yi irin wannan idan aka ce babu doka, ko ba haka bane. Yace wa imma alal amwali, ko kuma akai hari akan dukiyoyi, wa imma alal abdani, ko akan jikin mutane, li annan nasa fi khidam hadhihi alfawdawiyya, lokacin da mutane suka shiga cikin mutane wannan fawda da rashin tsari da rashin kyawawan shi ne fawda. Qad yakunu al-insanu kasukrani, in mutum yana cikin wannan rudani zai iya zama kamar dan giya ya bugu, la yadri ma yaqulu wala ma yaf'alu, bai san abin da yake faɗa ba, bai san abin da yake aikatawa ba. فالمظاهرات كلها شر ما لأثنيتي زنجزنج قوة إليتي دكا تشربني سواء أذن فيها أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. يسي بابا بنشي شيشو قبان ما يباد إذني هو بيباد إذني با فاكا وصلنا شاهد أي أم باد إذني أي يو تكود أكا باد إذني في ما لأثنيتي أقبا إيه شربتي با هنياتي تا النبي با ba hanya ce ta sahabbai ba, ba hanya ce ta tabi'ai ba. Wa idan ba'dul hukam, wa idan ba'dul hukam biha ma hiya illa bi aya, ba da iznin ma wasu mulkin wani lokaci su ba da mulkin cewa a je ai kawai campaign ne a ce sun yi ta samu sun yi saukin hali yadda malam ke fada. Yace wa illa law raja'ta ila ma fi qalbihi, da zaka koma ka tuntubi kai ka samu abin da ke cikin zuciyar shi ne hukunci bai ba da izini din, yace la kana yakrahuha ashadd karaha, za ka samu cewa yana kin ai wannan abu duk da ya bada izini. Muna fahimta haka yake ko ba haka bane? Yau in gina da usaimi yace lakin ya tazaharu bi annahu kama yaqulu, amma abin da yake so yana so ya nuna cewa shi demokratiy ne, ma'ana shi is democratic, yana bada izini hatta a saba masa, amma a cikin zuciyarsa ba so a saba masa. Haka ne ko ba haka bane? Yace wa annahu qad fataha babal hurriyyati lin nasi, ko shi ya bude kofa ne ta hurriyya ta yanci liberty, yabawa mutane su yi abin da suke so. Yace wa hadha laysa min tariqati salaf, wannan kuma ba hanya ce ta magabata ba. Mai san ya bi hanyar magabata to gata ita ce abin da muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi, yana hakuri akan ta. Akwai kuma dai sauran malamai da malamin ya kawo ra'ayoyinsu akai, zan tsaya akan wannan. Ya kawo maganin Sheikh Muqbil al-Wadi'i da maganar Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi, شيخ صالح السحيمي، شيخ أحمد بن يحيى النجيمي، شيخ عبد المحسن العباد، هو أن المعلمين فتوى ينسو كينا كما ونشين رأي ينسو من فتاة الله سبحانه وتعالى يتألي من أكثرنا يبام زمالا فيها بأب الذي جاءوا أتوشي الدين المسلم في كو أدا تتدشي دقاء يا أتوى الله ما أتكي كودة ونن أبو دوة فتنة مكما ماما سنة لا فتنة ko a cutar da wani ko da ba musulmi bane, kamar yadda mu ma kar mu bari ko kuma ba mu yadda mu ma a cutar da mu ba, to amma kuma kada ya zama cewa mu muka fara wani abu. Muna fatan Allah madaukaki ya kadar mana ko menene na tashin hankalin nan, ya ba mu dama mu zauna lafiya, a ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sawa'un musulmin su da waɗanda ba musulmi ba. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.